أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة goma sha tara ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 445 muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci sannan ya bamu damar haduwa a wannan masallaci dake babban masallaci ne cikin wannan jami'a mallakar jahar Gombe Gombe State University inda muna haduwa a yammacin kowace rana na wannan wata mai albarka da ikon Allah domin karatun alqur'ani mai girma muna godiya ga Allah akan haka muna cikin karatu surati Maryam karatun da ya gabata mun tsaya aya ta 65 zamu tashi aya ta 66 cikin surati Maryam insha Allah ta'ala kamar yadda ake karanta tambayoyi in an samu an turo wasu kamar haka wannan bayan yayi sallama yayi fatan alkhairi yace tambayar sa ita ce menene hukuncin masu yi wa dalibai assignment ko research project a cafe ko computer business center a matsayin sana'a wanda yake dalibi abin da yake wajibi a kansa shine shi zai rubuta amma zai iya samu wanda zai nusar da shi ya nuna masa yadda ake yi ya nuna masa yadda za a bi ko ya tura shi zuwa ga references wanda zai iya samu abin da yake bukata a cikin su na littattafai da dukkan gurare ko mutane ko inda duk zai je samu abin da yake bukata na ilimi domin bincike da yake amma da al'amari ya zama ya lalace corruption ya shiga ko ina cin hanci da rashawa ta koma ko ina sai zamanto har ilimi ma ana so a bata shi a rugurguza shi sai mutum ya je kawai ya bayar sai wani ya rubuta masa akwai wanda su kawai su duk topic din da aka ba su za su iya rubutu a kansa sai su rubuta shi su kera shi kawai shi kenan za su sun ma san tsare-tsaren kowane department a wasu jami'oi sun san kuma kowane tsarin wata jami'a in an rubuta da kasan yadda ake so a rubuta yawanci mutum kuma yana zaune an sha kamawa a gurare daban-daban ko a cikin wannan jami'ar wanda kawai da ya zo an san cewa ba shi ya rubuta ba bai san inda rubutun yayi daban inda shi yake faɗa daban wannan cin amana ne na ilimi ko da yanko ilimin wani kai a cikin littafi abinda ya zama wajibi akan ka bayyana cewa wani ya faɗi a littafinsa, karka jingina ilimin ga kanka. Balle a ce kawai wani ya je ya rubuto ya yi komai abun nan shikenan, kawai mutum ya zo ya bayar wai da sunansa, shi ya rubuta wani abun ya maka sunansa a bangon, shi ne ya gabatar da wannan, don haka ya ba da shi a matsayin abun da ake bukata na requirement din gama masters ko wani abu PhD, har PhD wai mutum zai iya bayarwa a rubuta masa, masters mutum zai bayar a rubuta masa, assignment haka mutum kawai daga ganin rubutun ka san da wuya in shi yayi. Amma da a ce nusarwa, mutum ya ce a taimaka masa wanda ya iya, ya nuna masa yanda ake da sauransu, ya hada masa komai, shi ya rubuta ya abun nan don ya koya, amma ana cin amanan ilimi, wannan abu ne wanda yake na rashin gaskiya da ha'inci da kuma rashin amana ga ilimi. Bai halatta mutum ya je wani ya rubuta masa ya dauko ya ce wannan na rubutun nasa bane, wannan ya hada hadda paper da ake yi a wanda yawanci masu koyarwa a jami'o'i suna da bukatan rubuta, suna da bukatan publication lokacin promotion, sai mutum kawai ya ce wani kana da paper, to manna sunana, shikenan sai manna sunansa, ko kuma wannan ya kawo kudi wancan ya rubuta. Duk yadda za a yi, in dai mutum bai baka paper kai going through ka karanta ta ko gyara ka dan kai, amma ka karanta kana da sani a kanta, sai sa sunanka, wannan kayi musharaka, kayi tarayya a cikin aikin. Amma haka kawai baka ma ga aikin ba, baka ma san topic din ba, kawai shikenan ya maka sunanka ko hadu ko biyu ko ku uku, wannan kuskure ne. Amma ya baka kayi gyare-gyare ko ka goye ko ka shiga ciki ka karanta ka gane inda wasu gyara ko tafin errors kai gyara, to kayi musharaka ciki, wannan in an sa sunanka ba matsala. Wannan ma yana daga cikin abubuwa duka da suke zama cin amanan ilimi da shiga cin hanci da rashawa da yake gurbata ilimi a jami'o'i da guraren ilimi. Allah subhanahu wataala ya sa mu gane. Su masu yin sana'a su suna nan suna ta yi, su suna jira ne a kawo, da mutane za su kiyaye ilimi ba za ma su same su ba, da wannan mai wannan sana'a da ya daina, to amma tunda ana kai masa yake wannan, to kuma duk abin da za a yi zama kai ne hanyar aje ayi haram, to kai ma ka zama haram. Hanyar da ake bi aje a sadu da haram, to ita wannan hanyar ita ma haramun ce, saboda haka bai kamata ba. Wallahu a'lam. Wannan bayan yayi sallama yace menene gaskiyar lamarin, ya ji wani dan uwa yana fada cewa duk wanda yayi sallah a bayan imam a sallar da ake boye karatu, in bai karanta Fatiha ba a asirce, to ba shi da sallah. Wannan shine gaskiyar lamarin, gaskiyar lamarin kenan. Duk inda ake karatu, inda mamu yake da damar yayi karatu, wajibi ne sai ya karanta akalla Fatiha. Sallan azhar a boye ake yin ta gaba ɗaya, kowace raka'a wajibi ne akan duk wanda yake sallah a masallaci, da liman da wanda suke bayansa wajibi ne karatun Fatiha. Sai dai in liman yana da saurin karatu, kafin mutum ya ƙarisa karatun Fatihan liman yayi ruku'i, to shikenan sai ya hakura sai ya bi liman, fa qira'atul imami lahu qira'a. Amma in ya tsaya yin wani abu ne wanda ya kai tsayuwar da aka yi da liman, ya kai ya karanta Fatiha, misali da aka kabbara, shi liman din baya du'aul istifta, irin addu'a in an yi kabbara kafin a fara karatu, addu'an da ake ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma yana yi a sallah, to amma matsayin ta mustahabbi ne. Sai mutum ya tsaya yin ta, liman kuma bai yi ta ba, nan da nan ya karanta Fatiha, wannan garin karanta waccar addu'an ta cinye lokacin karatun Fatiha, ya fara karanta Fatiha kenan sai liman yayi rukuyi, to matukar tsayuwar lokacin da imam ya kai a karanta Fatiha. Amma abin da ya hana shi karanta Fatiha shine ya shagaltu da karatun waccar addu'a, malamai suka ce ba shi da raka'ar, wannan raka'ar ta baci, ba shi da ita don bai karanta Fatiha ba. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, inda sabani yake kawai shine a karatun bayyane, inda liman yake bayyana karatu, idan liman yana bayyana karatu shin dole ne sai an karanta Fatiha? wannan malamai mafiya yawa su Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal sun tafi kan cewa a karatun bayyana ma dole sai mutum ya karanta Fatiha. To a ina zai karanta? Illiman ya karanta, ya karanta illiman din baya yayi shiru. Idan karanta Fatiha, Annabi sallallahu alaihi wasallam in yace waladdallin amin kafin ya shiga sura yakan yi shiru. Malamai suka ce a wannan gurin mutum zai karanta Fatiha da sauri, ko kuma in wannan gurin baya isa, ko kuma shi wannan limamin baya wannan shirurin, to ya karanta Fatiha. Illimai ce alhamdulillahi rabbil alamin kafin ya ce arrahmanir rahim, shi ma kawai sai ce alhamdulillahi rabbil alamin a boye arrahmanir rahim, liman yana yi shi kuma ce arrahmanir rahim maliki yawmiddin, maliki yawmiddin. Daga liman ya faɗa sai ya faɗa da sauri, daga liman ya faɗa. Illimai ce waladdallin, shi ma yayi wannan. To ya karanta Fatiha a karatun bayyana kenan, inda liman yake bayyana sallah dole sai liman ya karanta. Saboda suka ce da ba don ya zama wajibi ba, da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce wa sahabbai mali unaza fil qur'an la taf'alu illa bi fatihatil kitab, yana karatu kawai sai duk masallaci ya kaure ana ta karatu, yana karatu sahabbai suna yi, sahabbai suna yi, har ya zamanto suna shigar da karatunsa cikin nasa, yana so ya dan dau hankalinsa, yana idar da sallah sai ya ce musu mali unaza bil qur'an, me yasa za ku rinka shigar mun da alqur'ani, la taf'alu daga yau ku daina illa bi fatihatil kitab, in man da Fatiha. Kaga sai suka ce wannan yana nuna dole sai an karanta Fatiha. To saboda haka in a karatun bayyana ne, amma Imam Malik rahimahullah da sashin Hanafiya suka ce a in a karatun bayyana ne, suka kafa hujja da cewa wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Haka in dai ana karatu a bayyane, kawai wajibi akan wanda yake bayan liman shine kawai yayi shiru, yayi yami da hankali, yayi shiru kawai, kare ce komai. Da wannan sai zamanto waɗanda suka yi shiru in dai a karatun bayyane ne, to suna da hujja. Allah ce wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu, fastami'u lahu suka ce bayan da za a yi ka ji zuwa ga karatun in kai ma kana naka, wa ansitu baka yi shiru ba, baka bi umarnin Allah ba. Doka yi suka ce a karatun bayyane hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce man salla khalfal imam fa qira'atul imami lahu qira'a, wanda ya salla a bayan liman karatun liman ya isa masa. Suka yi to wannan shine hujja, don haka sai ya zamanto ya dauke. Amma waɗanda suka kaba hujja da cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha ba, suka ce ba a kebe, aka ce sai dai in shi ma mu bane. Sannan da kuma mali unaza fil qur'an la taf'alu illa bi fatihatil kitab, wannan ya nuna sai an yi Fatiha koda a bayyane ne. Amma in a sirrance ne sallah, wannan kaulan wahidan wajibi ne kawai, kowa sai ya karanta Fatiha. In ka karanta Fatiha liman bai ruku'i ba, kana da daman ka karanta wata sura gajeruwa, ko karanta sura kana cikin yin karatu sai liman ya ruku'i, shikenan sai ka yanke naka. Daka a sallan azhar mutum kawai ya zauna dim, yana jira a ce Allahu akbar, shi ma Allahu akbar, kawai shi sukut kawai, banda yawan tunani ba abin da yake, ya ladu ba aljihunsa, ya yi menene, ya je kasuwa, ya dawo, duk ana cikin masallaci ya shiga wannan ba. Yau amma in ya zo, in ana karatu sai ya karatu, ya karanta Fatiha duka raka'o'i hudu, azhar da la'asar duka raka'o'i hudu sai mutum ya karanta Fatiha. Magariba raka'an ƙarshe dole ne karatun Fatiha, isha raka'a biyun ƙarshe dole ne karatun Fatiha, amma asuba da raka'a biyun farko na magariba da raka'a biyun farko na isha akwai sabani tsakanin malamai, dole ne a karanta Fatiha ko ba za a karanta Fatiha ba? Wasu sun ce dole a karanta, wasu sun ce ba za a karanta ba. Masu kafa hujja da ayan Qur'ani wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun suna cewa in ba a karanta ba a karatun Fatiha, wannan shine hujja. A karatun Fatiha, a karatun bayyane, to wannan ana iya daukan hujja a wannan, wallahu ta'ala alam. Amma karatun sirranci dole a karanta Fatiha, wallahu ta'ala alam. Tambayar sa ta biyu yace malam mutun yayi tsintuwan kudi ya mayar wa mai ita, an bashi tukuici kadan, a shari'a ya halatta ya nemi ƙari? ai shi da yayin tsintuwa ya mero me shi tsakanin sa da Allah yi ba don tukuici yayi ba ko ba ba shi tukuici ba ma shikenan fa lillahi alhamdu shi yayi ne kawai domin Allah ya mayar domin Allah saboda haka ba maganar cewa sai an ba shi tukuici balle har ya nemi kari in an ba shi tukuici shi wanda aka mayar masa kansa shi ma yayi ihsani shi kuma wanda duk aka ba shi kyautan abu ba nasa ba bai halatta ya rena ba wallahu ta'ala a'lam wannan bayan yayi sallama ya addu'an alkhairi yace mace ce kenan tace ita ce take da tsohon ciki wanda ba ta iya yin azumi har ta fara ciyarwa na tsawon wata guda bayan ta haihu ɗan biyu ta haifa to shayar da su ma yana ta bata wahala kuma ga watan azumi ya zagayo bata yaye su ba shi ma wannan azumin sai ta ciyar na tsawon wata guda tace kaga shekara biyu kenan tana ciyarwa bisa larura to yanzu kuma aka ce mata wai bayan ciyarwan sai ta yi azumi na'am wannan kauli ne daga cikin kaulin sahabbai da tabi'ai da malamai magabata mace mai ciki da mai shayarwa za su sha azumi na Ramadan in ba za su iya yi ba ba kamar yadda ake wasa ba wasu na wasa mace za ta iya yin azumi za ta iya komai wai don tana da juna kawai sai ta kama wasa da sha'ira min sha'irillah rukunun min arkanil islam wannan wasa ne bai halatta ba ko kuma mace ta rinka wasa don wai tana shayar da yara ta san za ta iya azumi azumi shi yana da wuya kowa da bai da ciki yana shan wuyan azumi saboda haka abu ne mai wahala amma juriya ake ayi amma in kwata-kwata ba za ta iya ba da ta dau azumi an samu matsala ko kuma masana lafiya suka tabbatar da cewa dan da yake cikin cikinta akwai matsala in ta yi awa guda ba abinci ko in ta ini ba ta cin abinci to wannan za ta iya aje azumi to in ta aje azumi mace mai ciki da shayarwa malamai suka shi uku tun zamanin sahabbai wasu suka ce za su ciyar na alhurman Ramadan kuma za su rama lokacin da suka samu lafiya wannan kauli na farko kenan kauli na biyu kuma za su yi ciyarwa ne kawai ba za su rama azumi ba wannan kauli na biyu kauli na uku ba za su ciyar ba amma za su aje azumi in larura ya zama dole ba za su iya yin azumi ba ba wasa ba za su aje azumi ba za su yi ciyarwa ba in sun samu lafiya za su biya azumi wannan shine magana da yawanci jumhurin malamai suke kai malamai na bayan nan ma akan ta yawanci suke Sheikh Muhammad bin Salih al-Munajjid hafizahullah yayi fatawa irin wannan kamar wasu ƴan shekara biyu ko uku da suka wuce ina ganin su lokacin da yake ansa fatawan ya kawo innan kaulolin gaba daya Imam Shawkani ya ambace su a cikin Fathul Qadir arkashin ayan wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin abuna ibn Rushd shi ma ya ambata a cikin Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid hakanan abuna Abdurrahman al-Jazuri rahmatullahi alayhim cikin Kitabul Fiqh ala al-Madhahib al-Arba'a amma duka wannan magana da Imam Malik rahimahullahu ta'ala ya tafi wanda yawanci malamai suke ganin ita tafi suka rinjayar ni al-Madiri malaman da yawanci ne ta samun karatu da fatawa a gurin su wannan suka rinjayar shine mace mai ciki da juna in ya zama dole su sha azumi to za su sha azumi ba ciyarwa akan su amma za su biya azumi duk lokacin da suka samu sauki shi yasa taji an gaya mata wannan don haka za ta biya azumin shi yafi bayan ta yi ciyarwa sai ta hada da ciyarwa abunan da biyan azumi wallahu ta'ala shine ihtiyatan ko bata ciyar ba in ta biya azumi fa lillahi alhamdu wal minna yawa wallahu ta'ala alam za mu ci gaba da karatu aya ta 66 cikin surat Maryam insha Allah muna fata Allah ya samu dace na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa yaqulu al-insanu alidha ma mitu lasawfa ukhraju hayya شيئا فربك لنحشرنهم لَيُحْضِرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yaqulul insanu, dan adam wai zaka ji yana cewa, inji Allah, a idza ma mitu la sawfa ukhraju hayya, yanzu idan na mutu a ce wai mutun ya mutu ya shiga a shigar da shi kabari, jikinsa ya digurguje, kashi ya bushe, wai ce wai za a tada shi rayi. Mutun kafiri yana kyama, yana inkarin tashin alkiyama. Yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya fadi, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Ya dago kashi fari yana cewa yanzu wai wannan ku ce wai Allah zai iya tada wannan kashin da ya bushe ya jima ce a taya za a tada wannan shine wai dan adam yana inkarin tashin alkiyama wai ya manta lokacin da aka halice shi babu komai da yayi kama da shi babu shi babu alamarsa yanzu kuma mutuwa yayi kawai ga kashi ga jikinsa ga komai an ji an sa shi a kabari wannan bai fi sauki ba gashi nan akan lokacin da babu shi shine Allah yake mamaki dan adam yana masa irin wannan tsagawa da tsaurin kai da rashin kunya wai yana cewa a idza ma mitu yau yanzu idan na mutu la sawfa ukhraju hayya wai ni ne za a ce za a tawo da a fito da ni rayaye shine Allah ya ce awala yadhkurul insanu shin mutum bai tunawa anna khalaqnahu mu ne muka halicce shi min qablu kafin ayi shi ya fito har yana musun nan tuntun tinin ya manta bai tunowa min qablu tun asali tun da can mu muka halicce shi walam yaku shay'a bai zama wani abu ba kamar da Allah ya ce hal ata'ala al insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura shin ba lokaci ya wuce ga mutum ba hainu min ad-dahr ba yanzu akwai shekaru dubu da suka wuce waɗanda suke rayuwa a duniya shekaru dubu da suka wuce inda zaka tambaye su za a yi wani gari sunansa Gombe za a yi wasu za a yi wata jami'a sunanta Jiyesu za a yi wasu mutane a gurin sune masu aiki a gurin sune masu karatu dalibai sune masu zuwa su yi tafsiri sune masu zuwa su saurari tafsiri shekara dubu da ya wuce da waɗanda suke can lokacin shekara dubu bayan rasulullahi annabi sallallahu alaihi wasallam da ƴan shekaru ɗaruruwa da zaka tambaye su za su ce me kake ba mu labari wannan wani ba wanda zai da yi wannan to balle ma wai mutum a ce wane ake nufi za a yi wane a garin Gombe ma za a yi wane mutum ya tuno wannan bai sani ba lam yakun shay'an mazkura mutum ya kasance wani lokaci ya wulga shekaru dubbai sun wulga lam yakun shay'an mazkura bai zama wani abun ambato ba shi ba kowa bane ba a san shi ba wanda ya san shi mahaifiyar da za ta haife shi ma ba a san ta ba wadda ta haifi mahaifiyar da ta haife shi ma ba a san ta ba shekara dubu da suka wuce kakanu in ka jera kakanu goma da suka wuce su ma ba san su ba amma shine dan adam zai wayi gari ya ce wai shi yanzu ashe wai rana za ta zo za a tare shi bayan ya mutu shine Allah yake faɗi awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a shine daidai da fadin Allah subhanahu wa ta'ala hal ata'ala al insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura kai yau za a haifi mutum idan da yamma aka haife shi da safe ka san dai mahaifiya sai ta tafi kowa kusa da shi a wannan lokacin don a jikinta yake to da a lokacin da safe za a tambaye ta zaki haifi wane da yamma zai zama wane zai yi karatu ko zai yi kasuwanci ko zai iya sana'a kaza ko zai yi kaza bata isa ta faɗa ba da shi ne yake jikinta watanni yayi a jikinta amma ɗazu aka wulga saura awa ɗaya a haife shi inda za a tambaye ta labarinsa ba za ta iya bayarwa ba sai dai kawai in an ce eh an yi scanning a zamanin yanzu an yi scanning an gani eh da namiji za ta haifa an yi scanning an gani ya ta mace ake kyautata su don za ta haifa lura da ilimin da aka sani da kuma na'ura abin da ta nuna za ta haifi wance to a lokacin ta yi bayani wancan nan wace ce yaya take me za ta yi a ina za ta rayu me za ta karanta me za ta shiga wani sana'a za ta yi ko wani sana'a zai mahaifiyar nan ba za ta iya faɗa ba haka shikenan lokaci ya wuce dan adam ya zamanto bai taba zama wani abun ambato ba sai lokacin da aka haife shi ya tafi sai aka wayi gari aka ce wancan fa Allah ramma ne to yanzu ya soma zama abun ambato Allah ramma ne ya haddace Qur'ani to sai a ce dan gidan waye dan gidan kaza ne anguwarwa ayone anguwa yake anguwa kaza yake ce oho dan gidan wane ne eh lalle ai dai dan gidan wane ne ina dangantaka da shi ya haddace Qur'ani eh ina ya haddace Qur'ani ai asalin kakansa abokin kawun kakana ne so ne ya haddace yanzu kawai so ake a jinginu da shi ya haddace Qur'ani suka ji jawabin nan an ce wane fa eh wane abuna shine mai sarauta ho shine mai sarauta eh ha muna da alaka ai asali kakansu da can a kofar gidan kakan kakansu da kakanmu shine ake zubar da dokin kashin dokin shanu sha dawakin asalin kakansu a kofar gidanmu ake zubarwa kaga muna da alaka kenan sai mutum ya ji wani alaka ta wannan dalilin amma da lam yakun shay'an madhkura ko kadan bai zama wani abun ambato ba in ya zama abun ambato ne sai kaga ana jinginawa ana cewa eh mu ai muna da alaka eh wani ai na san shi wani ka san shi eh kwarai kuwa na san shi eh kana musu ne sai ya dauko waya sai ya buga alaran ma wala abdiwasi eh ka san na san shi ko shikenan sai ya kashe waya sai ya mayar ai abokina ne tare muka yi sakandare shikenan saboda me ya zama alaran mu kana shay'an madhkuran kenan amma da da yana jinjiri ka ce wajen cewa bari a buga wa malam Abdulbasir waya a waye san shi to kafin ya zama jinjiri ba wanda ya san shi lam yakun shay'an madhkura to duk dan adam haka yake duk dan adam duk matsayin da ya kai da ya zama ko wani lokaci da ya wulga lam yakun shay'an madhkura to shine wai yan wannan ne wannan sifar ce yake musun wanda Allah ya halice shi ya fito da shi har ya mai da shi shay'an madhkura to shine kuma bayan ya mutu kawai gawarsa a ce rai ya sake dawowa jikinta ya fito daga cikin gabari wannan shi ya fi rashin sa da can a samar da shi shi ya fi wuya ko ko a'a dawo da shi shine fi wuya dawo da shi ya fi sauki baka ganin wanda ba su kera mota ba suna gyara mota yanzu in ka samu makanikai ka ce ku kera mota watakila ba su wuya amma yau motar ta soma shigowa Najeriya in ta samu matsala wani makanikin zai gyara ta saboda gyara ta yafi sauki akan kirkiro ta wanda ya kirkiro ta masu kirkiro mota su yi ta su kadan ne amma masu gyara ta bayan ta samu matsala suna nan da yawa to dawo da mutum bayan ya da an yi shi yafi sauki shi yasa Allah ke cewa wa huwa ahwanu alai dawo da mutum bayan da an yi shi yafi sauki akan da can babu shi a samar da shi don haka dan adam ya kamata ya gane Allah shine Allah fa wa rabbika Allah yace na rantse da ubangijinka Allah ya rantse da kansa jalla jalalu yace lanahshurannahu wallahi za mu taro su ba bukatun sa ya rantse amma yana rantsuwa saboda dan adam in ya ji rantsuwa yafi kusanta yafi waiwayawa ya kalli magana yanzu kana cewa mutum a ku kawo assignment din nan in ba ku kawo ran juma'a ba bazan karawa ba in ba ku kawo ba bazan karawa ba har ran alhamis tayi wallahi duk wanda bai kawo ba zan karba ba sai kai jonan sai da saboda ya ce wallahi eh to lalle maganar fa gaskiya kun san fa in ya rantse to shi yasa Allah subhanahu wataala yake rantsuwa amma ba wai don ya tabbatar muku maganar sa gaskiya bace maganar Allah gaskiya ce ba wasa a cikin aikin Allah da kake ce fa wa rabbika na rantse da ubangijinka lanahshurannahum wallahi za mu taro su wa shayatin da shedanun da suke dora su akan bautar wani Allah suke raya musu cewa ba za a tashi ba bayan an mutu to su ma za mu taro su thumma lanuhdirannahum sannan za mu halarto da su tabbas haula jahannama gefen jahannama jifiyan gurfane haka za su zo gaban jahannama su gurfana kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa watara kullu ummatin jafiya jafiya wannan shine gurfane ran da za ta tashi tashin alkiyama duk al'ummomi ga sunan waccan sune al'umman annabiwa ne wancan al'umman wa annabiwa ne ko inne kawai gurfane a gurfane kawai wasu malamai sun fassara jifiyan a tsatse ana fassarawa kiyaman a tsatse kowa ba wanda zai iya wani motsi ana tsaye kawai a gure ko kuma jisiyan a gurfane alati thumma lananzi'anna min kulli shi'ati ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya yace sannan zamu kwabo zamu tsamo daga kowace jama'a mana daga kowace jama'a zamu tsamo ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya waɗanda suka fi tsananin taurin kai ga ubangiji za a tsamo su a fito da su a tattara su gaba daya zuwa wutar jahannama Allah ya kare mu Allah ce thumma lanahnu a'lamu bil ladina hum awla biha siliya yace sannan mu inji Allah subhanahu wataala wallahi mu ne a'lamu muka san bil ladina hum awla biha siliya ga waɗanda suka fi cancantan su shiga wutar jahannama mu muka san su don haka a ranar za a sa su cikin wutar jahannama Allah ya kare mu na'am Allah subhanahu wataala ce wa in minkum illa waridwa wallahi babu wani mutum a cikin ku face sai ya wulga ta wutar jahannama malamai suka ce ta kan sirati za a wulga ta kan sirati gada ne akan wutar jahannama yana da kaifi kaman takobi siriri amma kuma haka ta kansa za a taka wani wulgawansa kaman an yi walƙiya har ya wuce saboda mutumin ƙwarai ne wani kuma da ƙyar ana tafiya wuta tana ta ƙona shi wuta tana ta ƙona shi bala'i ya kai bala'i yana ta tafiya dai zai je ne ba zai je bane da ƙyar zai haye wani kuma idan ya zo da ɗan sauri haka daidai dama dai haka nan dai a samu dai a wuce wani kuma idan ya zo zai je ne ba zai je bane ina sai sirati ya bude sai ya rubuta ciki shikenan Allah ya kiyaye amma babu wani face sai ya wuce ta nan wasu malamai suna cewa wa in minkum illa wariduha shine sai kowa ya shiga wutar jahannama ya wuce sai dai mutanen kirki za mu daita sanyi gare su kamar yadda aka ga wa annabi Ibrahim qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim to haka nan za a ga wa mutanen kirki ya ke jahannama su wane ne suka zo suna shiga kawai sai su ji wani ni'ima su wuce sai su haye su wuce wa in minkum illa wariduha kowa sai ya wulga a shige ta cikin jahannama a wuce amma mutanen kirki suna shigewa sai su ji kawai sanyi ne ba wani matsala a ciki sannan sai su wuce da wuri kawai za su wulga ta cikin ta ko kuma wariduha shine kan sirati haka za a wuce ta kan wannan gada ba tare da an shiga cikin ta ba kowa sai ya wulga ta kan sirati ba mai shiga aljanna sai ya wuce ta gurin wala alƙawari ne Allah ce kana ala rabbika hatman maqdiya wannan alƙawari ne Allah ya yanke ya zartar an gama wannan ba za a koma da baya ba Allah in ya zartar da ba a koma da baya ba ƙalubalen da yake sa Allah ya koma da baya saboda haka Allah in ya yanke abu ya zartar haka za a tafi don haka Allah subhanahu wataala ce kowa duk kowa zai wuce shi yasa a as-sirat yana daga cikin bala'i da abubuwa suke faruwa in an yi mahshar aka tara mutane aka yi hisabi to wulgawa cikin siradi aiki ne kai tashin hankali yana daga cikin kuma umurul ghaib wanda ake imani da shi wajibi ne don haka za a zo a wulga ta kan siradi wanda Allah subhanahu wataala ya tsere da su su tsere saboda sun yi aiki na kwarai Allah ya rufe su da rahama su ranar tashin alkiyama Allah ya samu cikin su alati thumma nunajji alladhina taqaw sannan za mu tserar da waɗanda suka yi taka tsantsan da dokan Allah wa nazaru zalimina fiha jifiya za mu bar azzalumai a cikin wutar jahannama jifiyan suna gugurfane kaga anan da yace thumma nunajji alladhina taqaw wa nazaru zalimina fiha wannan ne yasa malamai suka ce wa in minkum illa wariduha shine sai an shiga ta wutar jahannama a wuce suka tafi akan cewa kowa zai shiga mutanen kirki su ji sanyi a ciki a tserar da su su tsallaka waɗanda ba na kirki ba Allah ya kiyaye mu su kuma kawai shikenan nan za a basu gurfane tunda dama Allah subhanahu wataala ya tabbatar cewa فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ ثُمَّ الشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. To shine da yace wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, sai ce thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu zalimina fiha. Kaga sai da aka shiga kenan fiha, yace bai ce akan sirati ba. To da wannan ne malaman suke ganin cewa za a shiga ta ciki a wuce. Wasu malaman suka ce wa in minkum illa wariduha, ta saman ta za a wuce akan wannan gada din. Ala ayi hali, ko ta kan gada za a wuce, akwai tashin hankali. Sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka, tsayayye ne wajen bin Allah, ya yi abin da ya yi domin Allah, ya jajirce, ya jure, dukkan ibadarsa ya yi ta domin Allah, to wannan insha Allah ta'ala zai samu tsira. Allah ya samu zaman mun samu tsira. Allah ce wa nadharu zalimina fiha jithiya, za mu bar azzalumai a cikin ta gurfane. Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idha tutla alaihim ayatuna bayyinatin, idan aka karanta musu ayoyinmu bayyanannun ayoyi, a karanta alqur'ani a fassara, a ce ga abunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, a fassara da yaren da mutum yake ji, a ce Allah ya hana kaza, Allah ya yi umarni da kaza, Allah ya ce kar a ɗau kaza, Allah ya ce kar a shiga guri kaza, duk abin da Allah ya ce kar a yi an faɗa, an bayyana, an karanta wa mutane ayoyin Allah, ga abin da Allah yake faɗa, ga abin da ya yi umarni, ga abin da ya yi hani. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idha tutla alaihim ayatuna bayyinatin, a duk lokacin da aka karanta musu ayoyinmu bayyinatin, bayyanannun ayoyi, hujjoji a fili, qala alladhina kafaru, kafirai suka ji suna cewa, lilladhina amanu, ga waɗanda suka yi imani, ayyul fariqaini khairun maqaman wa ahsanu nadiya. Ayyul fariqaini, wanne ne ɗaya a cikin yankuna guda biyu, jama'a biyun nan, tsakanin mu da ku sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam? Malamai suka ce wannan ana magana ne lokacin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kanu fil khushuna, wato rayuwarsu ba su da wadata sosai, musamman lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan mutum yayi imani, wani a ce to an yanke kasuwancinsa, an yanke harkarsa, an yanke kaza, duk da haka bai ja da baya akan imani. To sai zaman to yawanci sahabbai ba masu abun hannu bane. Waɗanda suke da abun hannu, masu wada aji, su ne masu komai da komai. Don haka to shi ne ya suka ce a'a, to kun ce ku kun yi imani, kun ce wannan annabin daga Allah yake, to ayyul fariqaini khairun maqama, tsakanin mu da ku wanne ne a ciki yake da kyakkyawan matsuguni, wato kyakkyawan mazauni, suwaye gidajensu yake da kyau, suwaye suke da abun duniya, suwaye suke da morewa da holewa, wa ahsanu nadiya, suwaye kuma suke da majalisi mai kyau, in an zauna ake da kayan cin abinci da ƴaƴan itatuwa da ababen sha mai sanyi da sauransu, suwaye suke da wannan? Ku kun ce ku ne na Allah, yaya kaza, kamar yadda ake yi wa ustazai izgili wani sa'i, in mutum yi wa mutum izgili saboda alqur'ani za a masa wa'azi, in bai wa'azantu ba ya kafirta. In mutum ya ce wa'innan ustazan da kake gani su ne kaza, aka ce masa a'a, mai da hankali, akwai abubuwa da yawa da suke faruwa, mutane suna shiga cikin mummunan hatsari, akan shiga cikin bala'i a rayuwa saboda izgili ga addini. Izgili ga addini yana jawo mutane bala'i a rayuwa. In mutum ya yi izgili da wani abu na addini, ko ya aikata abun, ya kafirta. In bai sani bane ya yi izgili, za a masa wa'azi, in ya tuba to sai ya ci gaba da istighfari. Wasu malamai suka ce ko bai sani bane in ya yi izgili da abun addini to ya kafirta, suna kafa hujja da ayan suratul tauba, qul la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum, abuna qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dalilin saukan wannan aya, malamai abuna sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna zaune suna cin abinci, sai suka ce qurra'una akbaru butunan. Kai, amma makaranta qur'ani ne, akwai qurra'u sahaba. Qurra'u sahaba sune da suke zurfi a bangaren qur'ani da sanin qur'anin da rubuta shi da sauransu. A cikin sahabbai akwai wannan, su ake ce musu qurra'u sahaba, irin su khulafa'ur rashidin, su Ubay ibn Ka'ab, su Zaid ibn Thabit, su Abu Darda, duk waye suna daga cikin qurra'u sahaba. To sai suka ce qurra'una akbaru butunan, in an zo cin abinci, kai qurra'in nan in sun zauna ba sa tashi da wuri, sun fice suna fadin wannan. Allah ce sun kafirta, waɗanda suka faɗi wannan maganan sun kafirta. Shi ne suka zo suna ba da uzuri, suka ce ya Rasulullah, mu wallahi wasa muke, zolaya muke, zolaya muke. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce aina ba zolaya. Shi ne yake cewa la ta'tadiru, kar ma ku ba da uzuri, kad kafartum ba da imanikum. Kaga Allah ya umarce su mu'mine ne su. Wala in sa'altum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Allah ce da zaka tambaye su zaka ji suna cewa innama nakhudhu wa nal'ab, wallahi mu kawai dan kutsawa din nan ne cikin wasa, dama aboki na ne da ke abuna, ya zama dai alaran mane ne kawai, amma aboki na ne shine nake dan wasa da shi, wannan abu wasa ne muke. Kaga shine Allah yake cewa qul abillahi, ka ce musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da Allah ne mahaddacin qur'anin abun wasa ne, qur'anin abun wasa ne, abillahi yanzu da Allah ne, wa ayati da ayoyin Allah, wa rasulihi da manzon Allah, kuntum tastahzi'una kuke izgili, la ta'tadiru, to ba wani uzuri kawai, kar ma ku ba da uzuri. Malamai suka ce ɗaya daga cikin wanda yayi wannan magana yana ba da uzuri, ya kama wuyan tagora manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tana jansa yana reto yawunta yana zuba a kansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka koma, ga abinda Allah ya ce akanka. Yana kuka yana cewa ya Rasulullah, wallahi wasa nake yi, wallahi ba da gaske nake ba. Lati la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhibu ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. To kaga ashe kenan, a yanzu ka ji wani sai a aure kawai idan mutum ya ne wace malamin islamiya za ta aura wai mahaddacin qur'ani, sai ka ji mata sun bari wannan, wannan miji wani hawa, to digirin ta tafi a banza kenan, wai ya zata tayi digiri a jiyesu. Saboda haka malamin islamiya ya zo, saboda haka abu nan kaga da kawai su ce wane zaki aura ba za mu bashi ba, yafi sauki. Amma malamin islamiya kawai wannan abun sau da yawa mutane suna faɗa hatsari ne, ana ramman za ta aura banda jan baƙin mai kika ga yana yi, wai banda jan baƙin mai ta ga yana yi, duk duniya ba abun da ya kai shi, duk duniya ba abun da ya kai shi. To amma ana irin wannan magana, hatsari ne wannan magana, amma ana yin sa. Yace ina baban, ya ce shi duk abin da za a yi gaskiya shi banda malamin islamiya, wai banda malamin islamiya. Amma idan Allah ya hore masa, sai kaga manta wannan magana. To wannan maganganu, ko Allah ya hore masa manta maganan, ko ayi maganar, ko abuna fadar maganan, hatsari ce. Yawa abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Sai zaka ga wayansu mutane in a makarantar islamiya ne aka daki dansu za su je, amma in aboko ne ba su je ba. Malamin islamiya ya abuna za su zo suna ta surutu, amma in aboko ne a sai dai a lallaba. Za ka ga yaron ma shi kansa sassafe ake tafiya boko, karfe shi da ya shirya da kansa, amma islamiya sai kai ta cewa ku shirya ku fito, ku shirya ku fito. Haka abun yake, sai wanda Allah ya dora masa abun, ya masa rahama, zai zama yadda zai zama duk wani mutum a doron ƙasa. Babu wanda yake karantar da islamiya alheri inda yana aiki da abun da yake karantarwa. Sai dai in ka islamantar da abin da kake karantarwa, za ka iya karantar da duk abin da kake karantarwa da sunan Allah. Kana koyar da kaza, kawai za ka yi islamizing abin. Yawa a musulunci kake koyarwa ba cin mutunci, ba watsar da haƙƙin Allah, ba kaza ba kaza. Ɗaliban sun san ana sa musu tarbiyya, ana sa musu komai, sannan ga ilimi ana ba su. Don haka komai za ka karantar, ka karantar da sunan Allah, kuma ka karantar cikin mutunci, ka karantar da dukkan tunanin cewa bani adam ne a gabanka. In za ka mu'amalanci mutane, bani adam ne a gabanka, ba ka taɓa haƙƙin kowa, shikenan. To saboda haka waɗannan abubuwa suna nan da yawa a cikin mutane, wasa da ayoyin Allah, ko kuma wasa da
izgili da abun da Allah bai da ya haramta a izgili da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru ayyul fariqain khairum maqama. Su suna ganin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da komai, sahabban ba su ne suka ce in dai kana so mu zauna da kai ba za mu zauna tare da talakawa wannan ba, ka ware mana lokacin zaman mu, su ba za su zo ba, lokacin zaman su, su ba za su zo, wasu mu ma ba za mu je ba. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa la tudri alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Kar ka yadda ka kore su. Waɗannan da suke kiran Allah safiya da maraice zauna da sunan ne alkhairi yake. To masu kuɗi su je su rike kuɗin su. In sun zo za a yi aikin addini fa lillahi alhamdu a tafi tare. In mai kuɗi ya yadda da taka ya yadda da taimakon addinin Allah ka girmama shi iyaka. Ka masa addu'an alkhairi. Amma in mai kuɗi ya ce zai nuna ma izgiri wai don kawai kai almajiri ne, haba. Kuɗin me? Ina ya je? Ka ajiye shi gefe ya je ga masu kuɗi yanda suke. Mun ga masu kuɗi wanda suke raba kuɗi mallam. Yanzu akwai mutum in dai ba ya rasu ba Ramadan din nan in ya kama talakawa ne za su zo, mallam kuɗi zai rinka bayarwa. Kuɗi kuɗi za ka rasa a ina ki kuɗinsa ne kawai nasa ba na gwamnati ba. Zai rinka bayarwa sana'ana ga buhuhunan dibino. Kullun in ku zo iya yawan ku kowa zai samu dibinon da zai yi wata guda yana ci. Sannan ga kuɗi, sannan in ya fito daga masallaci sallan walaha zai tsaya duk wanda yake da matsala. Wannan kuɗin haya ne sun kasa biya, wannan marayu ne babansu ya rasu an kasa biyan kuɗin haya, zai rubuta check ya ce nawa ne real million kaza ne, shikenan kawai zai rubuta check a gurin hannunsa yana rawa yana rubutu saboda tsufa. Ba zai sallan asuba ba sai a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In yayi sallan asuba zai zauna a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yawanci a sahun farko yake salla, na ganshi kusan sau uku a sahun farko sallan asuba masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In yayi sallah zai zauna yana ambaton Allah, yana ambaton Allah har sai rana ta dago, sai tashi yayi nafila a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Zai fita jeep din sa tana jiran sa, direban sa zai tuka shi sai masallacin Quba. Kullum zai je masallacin Quba yayi nafilfili zai zo ya wuce. Inda duk ya wuce kawai inda ake gane sai ne zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Inda ya wulka da mutum sai ya masa sallama. Zai je ya tsaya yayi nafilfili yayi ta sallah, yayi ta sallah. In ya gama sallolin gaba daya iya abin da Allah ya kaddara masa zai yi. To sai ta so yana fita ma kuma assalamu alaikum warahmatullah. To zaka ga mutane sun taru a waje suna jiran sa. Wannan me suke jira? Wannan suna da matsala kaza ya ce to na dau nauyi. Wannan suna da matsala kaza to za a biya. Wannan suna da matsala kaza ku zo ku same ni a ofis za a yi kaza. In an gama wannan da daddare in Ramadan, wannan ba wai sai a Ramadan ba, kullun ne. Sana a Ramadan kuma in aka ce yau da ga Ramadan to shikenan ga buhunan dibino ana tarabawa ga kuɗi. In goman ƙarshe ta yi subhanallah zaka ga ikon Allah. To wai wanda kaga wannan wani mai kuɗi ya ce maka ya rena Qur'ani ya nuna wa menene habba mallam kallon inda yake ma zaka yi. To amma in mai kuɗi ya ce alkhairi yake so, to saukar da kanka ku gina aikin alkhairi. Wannan ya yadda da Allah, ya san Allah ke azirtawa, ya san Allah ke barin wanda ya ga dama ya bari shi inda ya bar shi. Amma wai mutum ya rena ka wai don kai almajiri ne ka karbi wannan renin a ce a to ku zo to sai an jima ku dawo a me duk irin wannan. Ya za irin neman taimako duk wannan Allah ya ce maka a cikin jami'an nan ma'aikatan jami'an su tara kuɗi su sayi lasbiga. Yawa ba sai an je gindin kofar gidan wani an taru ana jira ya fito, to lasbiga mu ne a university muke so a gyara da Allah a taimaka wannan. Ce to ku je sai bayan sati. Wannan duk bata lokaci ne. In kuna da abu ku yi, in babu kawai shikenan ai sallah ba lasbiga dole ne. Sai ai sallah ba lasbiga. Jami'a ba sa sallah lasbiga saboda ba su da kuɗin sayi lasbiga. Ba sai kun je gun wani ya ce ya bata muku lokaci ba. Saboda haka in kana rike da alqur'ani ba abun da ya kai shi a duniya. Amma kuma ba a ce kai girman kai ba, ba girman kai, ba wanda ya kai mai qur'ani tawazu amma baya karban kaskanci. Yawa in mutunta zai rena ka duk matsayin sa jefar da shi kyale shi, ba sai ka je gunsa bai rena ka to waje shi a can. Ina jiya ya hau ba shi lokaci zaka ganshi a kasa. In ya dawo yace ya to shikenan kace alhamdulillah mu dama shikenan. Ta'addab in dakalta ala unasin wa kum minhum bi manzilati al-adhalli fa in rafa'uka kana al-fadlu minhu wa in wada'uka qul hadha mahalli. Yo in ka shigo karkace ina kujera na zauna a inda ka samu guri kai zauna. Idan mutane suka ce a to zo ga kujera kace to shikenan fa lillahi alhamdu daga gurin ku ne wannan ku ka daga ni na gode mu. Idan sun barka inda ka zauna shikenan dama qul hadha mahalli. Karka ji wani abu in kai mahaddacin qur'ani ne banda girman kai amma banda karban kaskanci. Banda girman kai amma akwai girmama kai. Yawa ka girmama kai amma karka yi girman kai. Wannan haka ake so. Da haka wa'annan suka rena sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wai don suna ganin cewa ba su da wani abu a gare su. suke cewa ayyul fariqaini khairum maqama, da mu da ku, ka ce ku kun ce ku ne mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma ya akai, mu ne da dukiya, mu ne da kaza, mu ne da kaza, waye a cikin mu khairum maqama yake da guri, gidaje masu kyau na suwaye? Mu ne, inji kafirai. Wa ahsanu nadiya, suwaye suke da wato majalisi mai kyau, gurin su kaga falo an gyara, an yi carpeting, an sa kujeri na isa, an yi kaza. Idan Allah subhanahu wataala ya horewa Allah rama, ba abun da ba zai yi ba. Idan Allah bai hore masa ba, Allah ya bashi abun da yafi komai a duniyan nan, shine alqur'ani. Wani sai zaka ga an baka alarin manci, ga qur'ani, ga falo, ga mota, ga waye, wannan kuma sai ka gode wa Allah, kar kai girman kai, wannan duka falala ne daga Allah. Haka Allah ya ga dama, saboda haka kullum mutun ya rike alqur'ani da gaske, Allah ya bamu iko rikewa. Wa kam ahlakna, ita za ta shi an karanta, wa kam ahlakna qablahum min qarni, Allah ce da yawa muka halakar qablahum, kafin su, min qarni, wadanda suke karnoni da yawa, wai yanzu zamanin karshen zamani, lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam suna alfari suna cewa ayyul fariqaini khairu maqama wa ahsan nadiya, Allah ce ba su labari, kam ahlakna, da yawa muka halakar, min karni, na karnoni, generation da yawa sun wuce kafin su, hum ahsanu athasan wa ri'ya, wadanda sun fi su tarin dukiya, shine athasan, sun fi su tarin dukiya, wa ri'ya, sun fi su kyawun sifa, ma kyawun kyawun halitta ma sun fi su, amma mun halakar da su, yau babu labarin su. Adawa su ba gida suke yi ba, dutse ake fafewa sai a gyara shi, a masa tsari, sai ai wani design haka nan. Baka gaba a gidan, in kaje Egypt a gidan tarihi, abun mamaki ka ga wani irin rubutu da aka yi a dutse, ka rasa ma wani irin technology aka yi amfani da shi. Duba kasashen duniya ko wasu gurare gidan tarihi, in kaga abubuwan da mutanen da suka yi, da wani irin abu suka yi wannan abu, Allah subhanahu wataala ya ba su dama. Saboda haka mun halakar da alqariyu, je abuna generation da yawa, karni bayan karni, waɗanda suke sun fi su tarin dukiya, wari'ya, sun fi su kyawun halitta da kyawun gani, amma an halakar da su, yau ba labarin su. Saboda haka kowa ya maida hankali ya yi aiki domin Allah, Allah ya bamu ikon dacewa, wallahu ta'ala alam. In muna raye lokaci na gaba, za mu ci gaba da inda muka tsaya, muna fata Allah ya samu dacewa.